Bulugul Ashud shine mutum ya kosa ya kai ta hanyar karfin jiki zai iya daukan awaimiyan kansa ta hanyar hankali ya mallaki hankalinsa yadda kuma zai iya yin abubuwa a bisa ka'ida to ana cewa wannan qad balaga ashiddahu wani ya kai mallakar cikin hankalinsa malaman tafsiri sun yi sabani akan shekara nawa mutum ke kai wannan mataki na kosawa wajen mallakar karfin jiki da kuma mallakar hankali waɗansu suka ce shekara 40 waɗansu suka ce shekara 30 waɗansu suka ce shekara 35 malam Muhammadu Aminu Shankifi a cikin Adwa'ul Bayan fi Idhar Qur'ani bil Qur'ani ke cewa shi bulugul ashud bai da waɗansu shekaru kayyadaddu wadda iya wannan shekaran ake cewa mutum ya kai ya mallaki karfi da kuma karfin tunani irin na hankali yace amma za mu iya fahimtar menene bulugul ashud ta wajen hukuncin da Allah ya hukunta akan dukiyar maraya domin Allah cewa yayi wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuddahu Allah yace wala taqrabu malal yatimi kar ku kuskura ku kusanci dukiyar maraya ma'ana kar ku je ku dauki dukiyar maraya ku meda ita ganima illa billati hiya ahsan ay illa bitariqatin lati hiya ahsan Allah yace in ma za ku yi amfani da dukiyar maraya to sai dai ku yi amfani da ita ta hanyar da ta dace hatta yabluga ashuddahu Allah yake har sai marayan nan ya kosa sai ku kanki dukiyarsa sai ku bashi to a cikin suratul nisa'i malam shinkiki yace sai Allah yace wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha Allah yace wa batalul yatama ku dinga jarraban marayu ma'ana ku dinga kiwatan hankalin marayu hatta idza balagu nikaha Allah yace har idan sun balaga sun kai matakin aure fa in anastum minhum rushdan Allah yace idan kun tsinkayi sun mallaki natsuwa ta tare da su shiriya ta kama jikinsu sun san ya kamata fadfa'u ilayhim amwalahum Allah yake to ku dauki dukiyarsu ku ba su jama'a mun fahimta ko fa in anastum minhum rushdan Allah yake idan kun fahimci sun mallaki hankalinsu sun natsu fadfa'u ilayhim amwalahum ku dauki dukiyarsu ku ba su kashe kenan bulugul ashud yana cika ne lokacin da mutum na farko ya zama ya balaga na biyu ya san ya kamata to yanzu ana kula ne da wani mataki maraya yake yanzu aka iya samun yaro matashi dan shekara 17 zuwa shekara 20 ya mallaki hankalinsa ya san me yake yi sai yadda shago in kayan miliyan 10 aka sa zai iya rikewa a cikin natsuwa kana ganin shi ka san da cikin hayyacinsa yanzu kuma haka zaka samu wani shekaran sa 35 yana shayi kaga sharin zai mallaki hankalinsa ba saboda haka yana danganta ne da lokacin da mutum ya san me yake yi yanzu haka zaka samu mutum shekaran sa 40 wallahi yana shayi haka ne ko to yanzu wannan za ka dauki kai miliyan 1 bashi kaga ba bashi ba Allah yake walamma balaga ashuddahu lokacin da annabi Musa ya kosa ya samu cika ta lafiya ya samu cika ta karfi da kuma cika ta hankali wastawa Allah yace yadda yake ma'ana ya zama mutum cikakken mutum atainahu hukman wa ilma Allah yace sai muka ba mu annabi Musa hukunci sai muka ba mu annabi Musa ilimi inji Allah hukman mujahid yace annubuwa sai muka ba mu annabi Musa annabta sai muka ba mu annabi Musa ilimi wa kadhalika najzil muhsinin Allah yace haka nan muke sakayya mu mutanen kwarai waɗanda suke kyautata alakar su da Allah suke kyautata alakar su da bayi ɗan uwan su jama'a mun fahimta to yanzu dai Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salatu wassalam shari'a a hannunsa to yanzu kuma Allah zai nasanta mana hanyoyin da wannan shari'a wannan annabta da manzanci ta faɗo hannun annabi Musa alaihi salatu wassalam to sai Allah yace Allah yace wa dakkaral madinata ala hini gaflatin min ahliha annabi Musa ya shigo cikin garin Misra Allah yake a daidai lokacin da mutanen cikin garin suke rafkade ma'ana a lokacin da kafa ya dagu a cikin gari waɗansu malaman suka ce tsakanin magriba da isha'i ala hini gaflatin min ahliha waɗansu malaman suka ce da tsakiyar rana daidai lokacin da ake dan kailuna kasan a lokacin ba ka safa ya kaga mutane suna kai kawo a daidai lokacin ba Allah yace wa dakkal al madinata ala hini gaflatin min ahliha annabi Musa sai ya shigo cikin garin Misra a daidai lokacin da kafa ya dan dauke na zirga-zirgan mutane a cikin garin sai wajada fiha rajulaini yakatatilani sai annabi Musa ya samu waɗansu mutane guda biyu yakatatilani suna fada sun kauri wannan ya rukume wannan wannan ya rukume wannan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi amma wannan daga cikin wanda ake fadan da shi yana daga cikin jama'ar annabi Musa hadha min shi'atihi ay hadha min jama'atihi yana daga cikin banu isra'il ɗan uwan annabi Musa wa hadha min aduwihi wancan kuma ɗaya abokin fadan yana daga bangaren kittawa yana daga cikin jama'ar fir'auna tun da kittawa suna ganin su ne ɗan ƙasa suna walakantar da banu isra'ila suna bautar da su suna kaskantar da su ko hanya banu isra'ila zo wucewa da kifke sai ya tsaya yace sai ya ratsa ya jeji cikin ne wuce ba zai yadda su yi kiliya da ɗan'uwansa ba to a irin cikin wannan ƙaukan kaskanci da kuma kokarin walakantar da shi sai faɗa ya sakafi Allah yake hadha min shi'atihi ɗaya daga cikin mutane biyu da ake fadan yana daga cikin mutanen annabi Musa wa hadha min aduwihi ɗayan kuma yana daga cikin mutanen fir'auna abokin gaban annabi Musa fastagathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi sai wanda yake cikin mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya nemi gudumawa da agaji ala alladhi min aduwihi akan wanda wannan abokin gabansa ne ma'ana da yaga annabi Musa sai ya nemi taimakon annabi Musa ya nemi agajin annabi Musa akan ya taimaka mishi akan wannan bakitte da shi yana so ya zalunce shi jama'a mun gane malaman tafsiri suka ce lokacin da annabi Musa ya zo yayi yunkurin ya raba fadan sai bakitten yayi kokarin ya haura wa annabi Musa fa wakazahu annabi Musa sai ya gulle shi al wakzu huwa ad-darbu bi jam'il kaffi shine a dunkule hannu a jikin mutum to annabi Musa hadisin Bukhari ya taɓa marin mala'ikan mutuwa ma ya fita shi da ido lalle wani bakitte Allah ya sa mu dace. Sawakaza hu Musa sai annabi Musa ya gulli wannan bakin din. Qada alaihi shikenan sai ya cika mishi kwanakin sa. Ba shikenan ba kwana ya kare. Annabi Musa ne shi kai ba dama. Fa qada alaihi shikenan sai wannan mutumin ya fadi ya mutu. Qala sai annabi Musa ya ce hadha min amali shaytan. Wannan abin da nayi aikin shaytan ne. Na kashe shi ba tare da Allah ya ban izini in kashe shi ba. Na kashe shi ba da doka a hannuna ba ba umurni aka bani ba na dauki doka ne a hannuna nayi wannan aiki hadha min amali shaytan yace wannan aikin shaytan ne innahu aduwwun mudillun mubin shi kuma shaytan mai katarwa ne kullu fili aduwwun abotin gaba ne mudillun mubin mai katarwa ne a fili ma'ana duk lokacin da ya samu dama na ya dulmu yadda kai to zai dulmu yadda kai jama'a mun fahimta yace wannan aikin shaytan ne wannan haka tsarin Allah yake wato koda aikin Allah ne akwai bukatar sai Allah ya bada umurni kai jama'a mun gane shine la taqaddimu bayna illahi wa rasulihi da aran mai karanta a farkon karatu shi Allah ba a burge shi daga dauki kana ga daren wannan aikin Allah ne aikin lada ne to dole sai ka jira an ce kai kuma sai an ce sai kai kuma yadda aka ce kai in ya ce kai sauri in kai gudu kai tsale in ya ce ka tsuguna in ka zauna shi Allah yanzu in kai azhar raka'a 10 wuta raka ji kun gane in kai raka'a 10 wuta ba a saka wannan ita ce matsalar da in bid'a suka gagara ganewa shi Allah ba a mishi dandoki mun gane ko idan ya ce suna na al-aziz sai ka ce al-aziz in ka ce al-wujud kai gati ba sunan sa bane abinda yake a bauta mai saboda ka daya daga cikin sharadin karban aiki duk aikin da zaka yi kafin Allah ya biya ka a ranar alkiyama sai ka kudurce a zuciyarka don Allah da kai na biyu kuma sai ka yi aikin yadda aka ce kai yanzu ba ana tasbihi bayan sallar tafi'in da tara ba in kai 100 ba za a baka ladan ko ɗaya ba kuma ka yi laifi sai ka nemi Allah ya yafe maka idan kai asubahi raka'a 10 baka burge Allah ba wuce ka je ana so ne ka tsaya tar yadda mai ahalir ya faɗa yadda aka umurce ka to su kuma sai su kaman Allah ma ana mishi gandoki to ga mala'iku can suna ta yi wani yayi ruku'u yana tasbihi tunda aka yi shi ruku'u yake bai tsaga ba to naka me ya ce su ma Allah ya ce wa yas'aluna ma yu'maruna suna yin abin da aka umurce su jama'a mun gane saboda haka wannan bakitte ne abokin gaba ne ba a bayan mun karanta ba aduwwun li wa aduwwun la abokin gaba ne na Allah makiyin Allah ne amma dai tunda Allah bai ce kashe shi ba in ka kashe shi kai laifi kala sai annabi Musa yace hadha min amali shaytan wannan aiki ne na shaytan innahu aduwwun mudillun mubin shi kuma shaytan maki ne mai fitarwa a fili kala rabbi annabi Musa yace ya ubangiji inni zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina ta hanyar yin wani abun da ba ka ce in yi ba na yi shi faghfirli Allah ka gafarta ni jama'a mun fahimta faghfara lahu Allah sai ya gafarta ma annabi Musa wannan abu da yayi innahu huwal ghafurur rahim dama kuma Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne kala rabbi sai annabi Musa yace bayan Allah ya ce ya yafi mishi bima an anta alayya Allah saboda ni'imar da ka ni'imta da ita a kaina ka mun gata ka rufa mun asiri ka dora ni akan shari'a Allah ka bani matsayin da yake mafi kololo a cikin bayi bima an anta alayya saboda ni'imar da ka ni'imta da su a kaina Allah lan akuna zahiran lil mujrimin ay falan akuna zahiran lil kafirin Allah ni ba zan taba taimakon kafiri ba duk da wannan baka ce in kashe shi ba na kashe shi na tuba Allah ka yafe mun na yafe maka Allah duk da dai wannan laifin da nayi amma dai kafiri ba zan taba safal wajen taimakon sa ba jama'a kun fahimta yace Allah aika mun ni'ima abokin gaban ka nayi laifi ne nayi laifi baka sai in taba shi ba na taba shi to Allah a yafe mun Allah ya ce mun yafe yace to Allah bari in sake faɗa baka ji duk da nayi wannan laifin dan ki sake yin abin da baka ce ba amma dai kafiri ba zan sa hannu wajen taimakon sa ba falan akuna zahiran lil mujrimina ay falan akuna mu'inan lil kafirina ba zan taba sa hannu wajen taimakon kafirai ba jama'a mun fahimta yana ɗaya daga cikin zumuncin da zaka yi wa addinin musulunci karan da zaka yi wa addinin musulunci kar a dauko wani fada da addinin musulunci kuma a samu hannunka a ciki shine wai yan duben yanayi ba rawai za a yi ambaliya a Bauchi wai za a yi menene din ruwa aka je ana ta jiyar hanyoyin ruwa tun a lokacin na ce musu billahi la ilaha illa huwa 2011 mun ma Allah kara a Bauchi ba za a mana ambaliya ba in dai ra'ayi a wani shekara ayi yace amma abin da muka yi a kasan nan mun ma Allah kara ko ba mu yi ba yace ba abin da zai sa amana ambaliyar ruwa sai a je ta can su ta can a je a musu mu kan mun tsare addinin mu mun tsare kuma mutuncin addinin mu Allah kuma ya ga abin da muka yi Allah ya samu dace sai Allah ya ce فأذبح في المدينة خائفا يترقب في النبي موسى يكفن في السنجر المصر خائفا أتشعر يترقب ينامي فرقبا ينامي لورا ينامي أمان أفي أبن نزل بيوبايا منغانيكو yana saurarau ya ji mai zai yi domin wanda ya buje ya faɗi ya mutu nan da yanayi daga cikin mutanen Fir'auna kuma annabi Musa ya san abin ba zai sha ba dole akwai matakin da zai biyo baya Allah ya ce asbaha fil madinati kha'iban yatarakkab annabi Musa sai ya kasance a cikin garin Misra a tsorace yana fargaba yana tunani yana tsammani me zai biyo baya duk lokacin da yake tafiya yana juye-juye yana kalle-kalle yana tsammani har a zo a riƙa shi فإذا الذي استنصره بالأمس يستفرقه الله يتي إذا ود الجيع النبي موسى يتي مكيشن فإذا الذي استنصره بالأمس سيقى ون المتمي بنو إسرائيل ود الجيع النبي موسى يتي مكيشي قرنتي مكوانسا يبجي ون المكيشن يتادي يستفرقه إذا قال مع النبي موسى كرا ينا كرا شبيتي مكيشي ya sake rukumi wa kuma da wani bakin fi tun da sa wani ɗan biya su ba sai ta kokarin faɗa ba fa'ilan lazistan sarafu da ƙamfi annabi musa na waiwayawa kawai sai ya ga ai mutumin nan ne da ya taimake shi jiya garin taimakon san ya buge wannan bakin ya mutu ya tasrikuhu yana kwana kira yana kiran shi musa ka zo ga nan wani قال له موسى في أنني موسى يتمش إنك لقوي مهن للي كي بس لنيني سوسي ينزيه ما كان لك بوكنا واني إنك لقوي مهن للي كي إنك بس لنيني سوسي ولما أراد أن يبقى بالذي هو أدو لهما لو كتن بأن النبي موسى يساك كيهانو يدمكي ونن أبوشن كابان سبتشن كاكي وشيما بيكاكينا falamma arada an yabtisha alladhi huwa aduwwun lahumma lokacin da yayin kuri ya kai damka ma abokin gaban su da shi da wannan dan uwan sa kala lahu musa sai yace kala musa kala ya musa sai yace mishi ya musa lokacin da yaji annabi musa na ce mishi innaka lagawiyyun mubin lalle kai fitinanne ne sosai to lokacin da annabi musa yayyo kansu shi kuma annabi Musa ya zo yana so ya sake cafkan wannan bakin kuma dai da buke ku dan kare shi yayi mana to mutumin da ya ga abin da annabi Musa ya faɗa a kansa falamma an arada an yaqisha bil ladhi huwa aduwwun lahumma lokacin da annabi Musa ya nufo su ya zo ya damki wannan wanda abokin gaban su ne kana ya Musa sai shi banu isra'ila sai ce ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi kana so ne ni ma ka kashe ni irin yadda ka kashe wani jiya wannan bakin dan su yace to ashe da ma yadda abun yake nan aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi ni ma kana nufin ka kashe ni ne yadda ka kashe wata rai jiya in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi ma turidu illa an takuna jabbaran fil ardi sai yace Musa mun gane ko sai sai Musa ba ka wani abu kake so ka sanke kana so ka zama jaddari ne kana so ka zama dan kama kariya ne kana so ka zama dan ta'adda ne a cikin Misra yanzu aikin kashe mutane wa ma turidu an takuna min al muslimin ba ka so ka zama daga cikin masu kawo maslaha masu kawo gyara to wannan bakitte sai ya ji abin da wannan banu Isra'ila ya gaya wa annabi Musa saboda ka shi abun faɗa sai ta ƙare sai ya koma ya je ya samu excellency sai ya gaya mishi yace ai duk committee da aka naɗa a gano waye kashewa da duk committee aikin su ya ƙare Musa dai shi ya kashe wannan mutumin Fir'auna yace wani Musa aka ce Musa ka na gidan nan shi ya kashe shi shikenan sai aka kira manya aka ce to kun ga wata fitina ta an fara lekowa ya kamata a yi kokari a murkushe ta za a yi a kashe Musa ana cikin wannan tattaunawa sai wani daga cikin mutanen Fir'auna wanda ya boye imaninsa waɗansu suka ce shi ne rajulun mu'minin min ali Fir'aun da Allah ya bada labarin shi a cikin sarki kafir waɗansu kuma suka ce wani ne daga cikin mutanen wanda bai tare da ta'addancin Fir'aun yake yi to sai ya saki jiki cikin sauri sai ya zo ya sanar da annabi Musa abin da yake ciki to sai Allah ya ce Allah yace wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a sai ga wani mutum daga can nesa bayan garin Misra yazo cikin sauri da gaggawa kala ya Musa da yazo ga annabi Musa yace mishi ya Musa innal mala'a ya'tamiruna fi ay innal mala'a yatashawaruna fi sha'anika ga can manyan gari sun hadu a fadan Fir'auna suna shawara game da kai liyaqtuluka don su kashe ka fakruj Musa ka fita daga cikin Misr ka gudu inni laka minan nasihin wallahi ina daga cikin masu maka nasiha abin da na faɗan nan nasiha ne zaman da naga an kira wannan zama na gaggawa yace wallahi kashe ka dai ga can manya an hadu a fadar Fir'auna ana shawara akan ka zaka zama matsala saboda haka ka gudu wallahi tattaunawar da ake tattaunawa ne akan kashe ka fakaruc ka fita daga cikin Misra inni laka minan nasihin yace wallahi nasiha nake maka Musa Allah yace faraja minha kaifan yatarqabi annabi Musa sai ya fita daga cikin Misra kaifan a cikin tsoro yatarqabi yana waiwayen baya ko akwai abin da zai biyo baya daga bayansa kaga irin wannan fita da annabi Musa yi kaga fita ce a cikin tsoro fita ne a cikin firgici to wannan shine bankwanan annabi Musa kuma kasar Misra jama'a mun fakara da minha Allah yace annabi Musa sai ya fita daga cikin Misra kaifan a cikin tsoro ya tarqabi yana mai sauraron me zai biyo baya ko za a turo ɗan sanda da sojoji su biyo shi baya lokacin da ya fita ya bar cikin garin Misra kafata Allah rabbi sai ya Allah najjini min alqawmi zalimin Allah ka tsira tasdani daga hannun waɗannan mutane azzalimi Allah ka tsice ni yanzu ba ya bar Misra ba to annabi Musa kuma ya tafi kenan to sai Allah ya ce ka je da ake gurgurma ya to eh zai je dawo ولما توجهت لقاء مدين لوكتن دا النبي موسى يفيس كان في حنير مدينة لوكتن دا اشترك قريب مصر وسيتن كاري مدينة كدين دا سورة تعبين قاشين زيادة ترابو كوبو زري اخانونسا ودي يفيس ايرن وانا بساء حنيا اكا تلشي اكا تلشي قا تمين ياسونا شاور ولي اكا كاننسو ذات زبت جمينتا هنا بات شاورا كي سوري كبرتين قرنن fita ne da mutum zai koma ya je da kansa fita ne da mutum sai ya nemi guzuri to wannan ita ce sunnar Allah a harkar gwagwarmaya jama'a mun fahimta duk wanda yace yana kokarin tabbatar da gaskiya to koyaushe yana mai fuskantar barazana a kowane lokaci jama'a mun fahimta Allah yace walamma tawajjaha tilqa madina lokacin da annabi Musa ya fuskanci hanyar Madina kala sai yace asara bi an yahdiyani sawa asabil yace ina fata ina tsammani ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyani sawa asabil ya shiryar da ni bisa ga tafarki tsakiyar hanya, ma'ana ya shirye da ni zuwa ga tafarki na gargaci hanyar da zambin nan kare zama hanya ce da za ta zama sanadiyyar ɗaiɗaituwa na da kuma wahala na da kuma ɗaiɗaita na a rayuwa. Ya ce ina fata ba ya roƙi Allah a baya ya tseratar da shi daga waɗannan azzalumai ba, to anan kuma ƙara ta yace afa rabbi, ya ce ina fata ina tsammani lallai ubangiji na zan yi hadiya ne sawa'a sabil, Allah zai shiryar da ni bisa tsakiyar hanya, ma'ana Allah zai nusar da ni har zuwa gun da zan samu nagartacciyar rayuwa na bauta ma Allah babu ha'inci a ciki. To annabi Musa sai ya kama hanya. Allah ya ce walamma warada ma a Madyan, lokacin da ya iso bakin babbar rijiyar mutanen Madyan inda suke shan ruwa, al-Imam al-Bukhari yake cewa tafiyar da take tsakanin Misra zuwa garin Madyan tafiyar kafa kawai tafiyar kwana takwas. A suran ta yadda annabi Musa ke kwana a jeji ya kuma tashi a jeji, wannan fa juya shiga wannan halin kakanikai ne don ya tabbatar da gaskiya domin ya yi faɗa da abin da yake ƙarya ne. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce walamma warada ma a Madyan, lokacin da annabi Musa ya isa bakin rijiyar mutanen Madyan inda anan suke zuwa shayar da dabbobinsu da ɗiban ruwa, wajada alayhi ummatan minan nas yaskun, sai ya samu waɗansu gayyar jama'a suna shayar da dabbobinsu. Wannan ya zo da raƙumansa, wannan ya zo da shanunsa, wannan ya zo da tumakinsa, a nan duka dabbobi ake zuwa a shayar da su idan an dawo da su daga kiwo. Waje da alayhi ummatan minan nas yaskun, sai ya samu waɗansu gayyar jama'a da dabbobinsu suna shayar da waɗannan dabbobin a bakin wannan rijiyar. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan, sannan a gefensu sai annabi Musa ya ga waɗansu ‘yan mata guda biyu su kuma suna kakkare dabbobinsu daga shigowa cikin dabbobin mutane domin ba sa iya shayar da dabbobinsu sai kowa ya gama shayar da dabbobinsu an watse, saboda ba su so su yi iftilafi da waɗannan magaji. Wajada min dunihima, wajada ummatan minan nas yasun, wa wajada min dunihim imra'ataini tazudani aitam na'ani agnamihima anil ma'i, suna tsattsar dabbobinsu kan su je iya ruwan yake, suna kakkange su saboda har dabbobinsu shiga ya tilasta musu, sai sun shiga inda maza suke sun je sun yi kafaɗayya da su. Yana ɗaya daga cikin abin da yake sa Allah ya yi fushi da mutane ya tilasta musu da kaskanci a kansu, ikhtilafi haɗuwar maza da mata barkatai da kuma bayyanar da tsaici. Allah ya sabbace manzon Allah a cikin hadisi yake sinfani min ahlin nar lam arahuma, annabi ya ce akwai waɗansu jinsi guda biyu ɗan wuta suke ta, to ni dai Allah bai mun muwafaka na gansu da idona ba, amma za ku gansu ko a bayan waɗansu ne. Annabi ya ce ɗan wuta ne, Allah ya nasanta cewa ɗan wuta ne, annabi ya ce ni dai ban taɓa ganin su ba. Annabi ya ce daga cikinsu akwai waɗansu irin mata da za a yi a ƙarshen duniya, kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun, annabi ya ce sun sa sutura ɗan matan amma ana ganin yanayin jikinsu a cikin sutura, kasattu masu karkatarwa. Annabi sai siffanta su ya ce hunna mal'una, annabi ce waɗannan ƴan matan tsinannu ne, duk inda ka gansu annabi su tsinannu ne, ba fa uwarta ce ta tsine mata ba, ba fa ubanta ne ya tsine mata ba, annabi ce Allah ya tsine mata albarka duk wanda take shiga da irin wannan sutura, duk wanda take shiga da irin wannan sutura. Haka mutum yana ganin Esther za ta saka wannan suran ta fita, yana ganin kanwarsa za ta saka wannan suran ta fita, to kuma kai a tsammaninka ƙarfin da kai in ba ku bi Allahn ba Allah zai zo ya ji ku ne? Ba ta lokacin ku kuke yi ba za ta sa hijab ba saboda mene ba ƴarka ba ce? Ƴarka ce kun suka zo wai suna neman shawara yarinya su ce ta gagara, ai su ce ta gagara fita ne a an hana ta baki duk yadda aka yi sai ta fito akan ni, ba za ku sa mashi giya an kwaf a cikin gida ba? Eh mana kai ta je ta saka a wuta da gangan ya ta maka in ta tsane ya wace a wutan banza ne ku nemi mari ku saka, wallahi billahi ta je ta dauko abinda za ta tozar ta ka a gaban Allah gwanna ku daure shegiya ta mutu a gida ko bai ba ya fi wani ado za kai ka aifi yar iska me abun ado ciki ta ta karfin ka tsaya ga yayin ta maza za ta ku kama ta ku daure ta ku sa mata hankok ku bar ta a cikin gida ta zama. Haka ne da ganga ai in ka ji barau ne suke ta kuma ne gagarau to barau ne haka ne ko eh wani malamin mu yana mana tsadi lokacin suna gardantaka a irin makarantar tsangaya din nan so akwai wani malami abokin ararran su ne ma'ana abokin malamin su ne shi ma yana da almajiransa da gardawansa da tsangaya babba tsangaya amma shi wancan abokin malamin su tsansa daga cikin ƴaƴan sai su garci malam yayi yaron nan yayi karatu yake duk nasiha yake ga almajirai sun fi 500 a gidansu shi kuma yana can yana bin ƴan mata yana shashanci yana iskanci malam ya rasa ya zai da shi sai aka ce to malam a mishi aure aka mishi aure shuru matarsa ta aihu yana iskancinsa malam sai ya ɗauki alƙalaminsa da tawada sai ya rubuta wasiƙa da irin azamancin Hausa ɗin nan na Arabiya sai ya rubuta ma wancan abokinsa ɗin malamin ya ce mishi ga ɗana wani na turo shi wajenka ina so ka riƙe shi ne ya yi karatu kar ya dawo gidana sai ya haddace Qur'ani to shi kuma dan iska dama da yake to jahili ne sai ya ɗauki takarda bai san takardar kama shi ba ne sai uban ya kira shi ya ce ka san abokina wane na gari kaza ya ce mishi ya ce to zan aike ka kwana biyu ba mu gaisa da shi ba ga leta in ka je ka ba shi ya je ya ɗauka ya ba wa malam sai ya karanta leta sai ya ajiye ya yi kwana biyu sai zai samu malam ya ce mishi malam to ina so in shirya zan koma gida sai ce mishi amma da ka bari sai gobe mana ya ce to ba damuwa washe gari ya zo da yamma ya samu malam ya ce mishi malam to na kin tsaron tafi sai ce mishi to amma fa wane babanka ba ya turo ka ne kai karatu a nan sai ce karatu ya ce sai fa shigariya kiri yanzu ai ya wuce maganan kuma ya zo karatun ma kuma sai ya je wani gari da arran ma ya ga yayi dariya sai kira gardawan ka san gardawa kowa da sunansa ko zo ya ce da alagatu malam sallau ya ce alagatu malam murbe ya ce alagatu malam ya kira kacci shida ka san gardawan da ya kira gardawa shida ya ce musu wane babansa ne ya turo shi karatu ya zo yi karatu a nan gidan amma da na gaya mishi yayi dariya shine na kira ku koya mishi karatu ya suka ce to malam malam sai na da buzo ta kawai su da gida da waɗannan kattin suka kama shi biyu suka kama kamarsa biyu suka kama hannunsa da suka yi ɗaya biyu uku sai suka kalla shi sai suka ba shi ku da ya faɗo ya kifi ya ce wayyo Allah suka ba shi ɗaukan shi kawai da waɗannan suka riƙe shi sanan waɗannan suka riƙe wannan sai ya ɗauki taɓarya kawai sai kalla sai ya kare kafansa da taɓarya Allah ya buga kawai ya kare kafansa kal ki kama gidan kuma ana ɗori kawai sai aka ɗora shi da aka ɗora shi bayan an karya shi yanzu akwai inda zai tafi ne aka karya shi sai aka ɗora shi sai aka mai tirke sai aka rubuta mishi alif an bakin wofiyo zan a hallo aka bashi idan zai je bayan gida sai a ɗauke shi a kai shi ba a kunce shi a wannan tirkin ba sai ya haddasa izu 15 sai ya shiga cikin gardawa kafin ya je ganin gida sai ya haddasa izu 40 da ya zo ya kara ya haddace Qur'ani ya koma gida su idan ya ga ɗan iska an bada yau sai ya ce an bar ka ne tun daga ranar in ya ga ɗan iska yana yawo sai ya ce an bar ka ne to in ka ji gagarau ai barau ne to Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu Allah ya ce وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ موسى عليه الصلاة والسلام ya samu waɗansu ƴan mata guda biyu suna kakkanje dabbobinsu daga barin shigowa cikin dabbobin jama'a saboda kar a samu cuɗanya tsakaninsu da waɗannan mutane ala sai annabi Musa ya ce ma katubukuma ai ma sha'anukuma kuma me damuwanku annabi Musa ya gansu a gefe ya ga suna tare dabbobinsu ba su sake dabbobinsu zo su sha ruwa ba sai ya je same su kada sai ya ce musu ma tabukuma ku kuma me labarin ku me sha'anin ku me damuwar ku da ba za ku shayar da dabbobin ku ba kalata sai wannan ɗan mata biyu sai suka ce mishi la nasqi hatta yusdira ri'a'u ai la nasqi hatta yansarifa ri'a'u suka ce ai mu ba mu shayar da dabbobin mu har sai duk masu shayarwa sun watsi sun kare sai mun ga maza duk sun bar wajen kunna mu muke shigowa mu zo mu sha jama'a dan Allah kuna ji wannan shine alqur'anin mu da kuma irin tarbiyyar da alqur'ani yake ba mu suka ce ba mu shiga wannan furmutsin mu shayar da dabbobin mu har sai duk masu shayarwa sun gama sun watsi wa abuna shaykun kabir baban mu kuma dattijo ne tsoho ne tuku ba zai iya zuwa ya shayar da dabbobin ba mu kuma mu ne ƴaƴanta mata sai mu koro dabbobin idan mun koro dabbobin sai kuma mu zo mu tsare su idan an gama sai mu je mu shayar wannan tarbiyya ce ta musulunci karka ko a primary take lokacin da za ta tafi sai ka ajiye ta kamar wasiya kar ku dinga barin ƴaƴanku suna cikin barkatai lokacin da ɗanka zai tafi primary sai ka kira shi ka ce mishi annabi ya hana tofar da yawo a hanya babu kyau annabi ya hana fitsari a hanya annabi ya hana fitsari a lungun mutane annabi ya hana fitsari a gindin bishiya mai inuwa annabi ya hana a tofa baki a gindin bishiya da take da inuwa idan kin je makaranta ba a faɗa da namiji duk wanda ya tsokane ki ki je ki gaya wa malamin ku har ki yadda kira ma faɗa ba a faɗa da ta mace idan wata yarinya ta maka abin da ba daidai ba ka je ka gaya wa malamin ku haka zaka ga ɗankan sai ka ga ya fito daban a tsakanin yara amma lokacin da ya tashi yaro yaro ne akwai abin da bai san matsayinsa ba kafin kuma ta ankara ya saba da abin to yaro kuma in yana karami ya saba da abu ba a iya raba shi da shi suka ce kamar zani ne a jikin dutse Allah ya sa mu gashi wa abuna shaykun kabir suka ce kuma babanmu tsoho ne tukum ba zai iya ɗaukan ɗawainiyar shayar da waɗannan dabbobin ba shi ya sa muke zuwa domin mu shayar da su Allah ya sa mu dace to sai ya ce fakala kuma annabi mutum sai ya ce to bari in share muku waɗannan dabbobi shikenan ɗan matan sai suka koma gefe suka tsaya abin su annabi mutum sai ya koro waɗannan dabbobi sai ya zo ya sa su a cikin dabbobin jama'a sai ya shayar da su a cikin ƙanƙanin lokaci jama'a mun gane duk lokacin da kake ko a wani hali kake kaga wani da yake bukatan taimako ka tsaya ka taimake shi kar ka ce ka sa babbar riga ka sa ƴanci ka sa hula kaga wani kana tafiya motar ka ta tsaya ya rufe ya zai yi ka tsaya ka tsaya shi ya tura ya tafi Allah kai ma zai tura maka naka wani lokaci hakan kar ka ce yara sun zo ka sa su tura duk wanda kaga musulmi da yake bukatan a taimake shi ka tsaya ka taimake shi duk musulmin da kaga yana bukatan taimako ka tsaya ka taimake shi duk wanda kaga yana bukatan taimako a matsayin musulmi ka tsaya ka taimake shi jama'a mun fahimta zaka ga taimakon da Allah zai maka kaga ba ka distance ba idan tambayi labarin su sai ya fahimci ai kuwa sai ba su da ita kuma tarbiyya ta sa ba su shiga ba sai ce to bari in shayar muku sai shayar musu da dabbobin su Allah yace fasaka lahuma annabi Musa sai ya shayar musu da dabbobin su thumma tawalla ila zilli sai ya koma ya je ya nemi jikin wata inuwa a gindin wata bishiya sai ya zauna fa qala rabbi sai ya ce ya ubangiji inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Allah bisa abin da ka kankar gare ni na wannan ɗawainiya da jarraba da ke tafiyar da ni Allah ni mabukaci ne zuwa ga alkhairin ka Allah ina bukatan abinci Allah ina bukatan rayuwa Allah ina bukatan tallafi a cikin rayuwata jama'a mun ji yanzu ya shayar musu da dabbobin su sun mata wallahi ila zilli sai ya koma ya nemi wata inuwar bishiya sai ya zauna kana rabbi sai ce ya Allah lima anzalta ilayya Allah bisa abin da ka saukar mini na hali da jarraba Allah gari gari ba gari na bane Allah Allah ban san kowa a garin nan ba min khairin faqir Allah daga kowane irin alkhairi da zaka bani Allah ni mabukaci ne Allah ina bukatan dauki ina bukatan tallafi Allah ina bukatan gudumawa annabi Musa yana rufe baki Allah ya ce ga ɗaya daga cikin su
قال ان احيا بحبا يبني
Allah yake fa da'tu idahu matan shi alastiya annabi Musa ya gama addu'an sa ya dan jingina Allah yake sai ga daya daga cikin dan mata biyu da ya shayar musu dabbobin nan fataho tamshi alastiya in fataho a cikin kunya ya nuna tana da mutunci annabi yace kunya bai zuwa da komai idan ba alkhairi ba sai kuma mace gurgudan alkhairin ta gurgudan kunyan ta gurgudan bushewan idan ta gurgudan sharrin ta zaka amfane ta kamore zama da ita a cikin alkhairi gurgudan kunyan ta gurgudan tafiyar kunyan ta gurgudan wahalan da zaka sha gurgudan tafiyar kunyan ta gurgudan bakin wuyan da zaka sha kai matar da rasu tace baka ni ba na ga ana wani tatta kura ne to ai kai matar suyo eh ka suyo ne kyau eh Allah ya san gaci Allah yace fa ja'atu idahu ma tamshi ala sihiya sai daga cikin su sai ta taho zuwa ga annabi Musa a cikin kunya kala sai ta ce mishi inna abi yad'uka ba mana yana kanta mun koma gida ya tambaye mu yaya aka yi yau muka dawo cikin gaugawa muka ce mishi wani bawan Allah ne ya taimake mu ya shayar mana da dabbobin mu sai ya ce to nazo na kira ka liyajziyaka ajra ma sakaita lana domin ya daka sakamakon abin da ka shayar mana da dabbobin mu da shi ba annabi ya ce man sana alakum ma'rufan fakafi'u ba to yazo mu yi mishi mukafa yazo mu kyautata mishi falamma ja'ahu lokacin da annabi Musa ya zakke ma wannan bawan Allah wa qasam alayhi al-qasas ya kissanta mishi dukkan labarin abin da take da shi tun daga abin da ya faru daga gida har fitowansa daga Misra har shigowansa Madayana har shayar da dabbobin ƴaƴan wannan mutumin da yayi annabi Musa ya bashi labari kana sai wannan mutum yace la takaf karka ji tsoro najauta min alqaumi zalimina ai ka tsira daga hannun mutane azzalimai nan sai ba kafar su bane bai da iko ya biyo ka cikin wannan alƙarya ta Madina kuma yace zai cutar da kai kwantar da hankali falamma qasa alayhi alqasas lokacin da annabi Musa ya kissanta mishi labarin sa abin da ke tafe da shi qala la takaf sai ce annabi Musa karka ji tsoro kuma ana kwantar da hankalinka ka samu natsuwa na jauta min alqaumi zalimin ta tsira daga hannun waɗannan mutane azzalumai ba su da dama akan wannan alqarya ba ta karkashin mulkin su balle su biyo ka su cutar da kai jama'a muna ji to sai Allah ya قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي العميل. قالت إحداهما يا أبت يا بابا استأجره باباك قد وانتر بشي باوي أبياش لا دين شاير وانسي تبا باباك أوتيش ما أيكسي أجنك shi da dama sai ba markar da mu bace a cikin zamu dinga fita muna kiwon dabbobi ko muna zuwa kai su wajen shan ruwa to yanzu ba mutun da wannan mutumin yana da amincin da zai iya wannan aiki kista ajirhu baba ka kodagantar da shi ya zama ma'aikacinka inna khayra man ista'jarta kuma mafi alkhairi wanda ya kamata ya zama dan kodago a gunka alqawiyul amin mutumin da zai mai karfi mai amana da aminci baba yace mata ce ya yi kawai daga zuwan bakwar kina wani alkawiyul amin sai ya kika gano shi alkawiyu ne ta yaya kika gano shi al'aminu ne ta ce ai cikin sha'anin sa baba akwai abin mamaki rijiyar da muke zuwa mu shayar da dabbobin dutsen da ake rufe bakin rijiyar da shi mutum goma suke haduwa su jaye dutsen daga bakin rijiyar idan mutum duka sun iso to ba za su shayar da dabbobin su ba sai sun jira an samu karin mutum biyu su kunna a kinkimi dutsen a kawar tukunna a fara shayarwa in an gama kuma za a rufe rijiyan sai an samu mutum goma sun kinkimi dutsen kuma shi yana shayar mana shi kadai dauko dutsen ya zo rufe rijiyan sannan kuma baba al'amin ne lokacin da nazo nace kana neman shi yazo lokacin da zan wuce gaba mai jagoranci sai ce a ba haka ake yi ba ni zan wuce gaba ki dauki tsakuwa a hannunki duk inda za a yi kwana sai ki shika mini dutsen ki bai kamata ki zauna a gaba na ba kun ji ko ustane haka ji aminci ki kar wani tsuce ka amini ka cikin kwakwale mishi ganin ya ya ce ka dan koya musu karatu a hankali shiga islamiya ka zama alƙawiyul amin. Na daga cikin abinda malamin tafsirin alƙur'ani suka tattauna ƙarƙashin wannan zuwa, inna khayra man ista'jarta alƙawiyul amin, mafi alkhairin wadda za ka yi harkan saye da sayarwa da shi, wadda za ka yi harkan aiki da shi lebura, wadda za ka ɗauke shi lebura ko ma'aikaci, dole ya zama alƙawi ne. Yana daga cikin duk wadda za a ba shi mata ya zama alƙawi ne. Jama'a mun gane ko? Ya zama yana da kadar-kadar, zai iya faɗisa shi wajen neman rayuwa. Kar kawai ya iya Ƙur'ani, ya iya hadisi, ya iya tafsiri, kuma babu sana'a. Jama'a mun gane? A ce kuma in an samu matsala irin ta rayuwa za a fara ɗiban kwanukan ta ana sayarwa ana cin abinci, a wannan bai da cikakken kwaliti. Amma wanda duk yadda abin ya murɗe zai iya ko da ɗaukan gatarinsa ne yake ya zo ya ciyar da matarsa, to wannan alƙawi ne. Sannan kuma ya zama al'amin, yana da kuma aminci, idan aka ba shi matar kuma zai iya riƙe ta amana. Ba kowa ya san bai amana a wajen zaman aure ba, kowa ya zamantakewar auratayya amana ne. Amana ne. Duk wanda ya cuci matarsa, ke cewa ake ya ci amana. Jama'a mun gani? Kai ne kai ko uban ta kai zaman da za ta yi in ta ga ya ganta sai ta tsargu ba za ta ji daɗi ba. Jama'a mun fahimta? Kai kai ne take iya sakewa da kai hatta akan tsiraicinta, ba ubanta namiji ba tsiraicinta uwarta kuma ta ma ba za ta yi da ita akai ba. Amma kai kan amince maka akai. Takan zo ta kwanta idan ka bi ta yi bacci. Za ka dafa mata wuka wannan duk baka tunaninsa. Za ka zuba mata ruwan masar baka tunanin haka. Za ka tunanin tana baccinta. Haka mijin zai zo ya kwanta yana bacci matarsa idonsa biyu. Za ta cike shi da kwani baya tunanin haka. Za ta zuba mishi ruwan masar baya. To zamantakewar auratayya amana ne. Duk wanda ya cutar da abokin zamansa wallahi bai gamawa da duniya lafiya. Yana daga cikin abin da mutane ba su fahimta ba. Yana daga cikin abin da mutane ba su fahimta ba. Waɗansu Allah na walakanta su, na ƙasƙantar da su ne wallahi akan cutan iyalansu. Akan cutan iyalansu. Duk abin da Allah ya sa shi a ƙarƙashinka, duk abin da Allah ya sa shi a ƙarƙashinka, kai ne kake da dama a kansa. Ka cutar da wannan, to babu cutar wanda Allah ya fi fushi kamar ka cutar da abin da yake ƙarƙashin mallakanka. Yanzu duk ba damu nan da yara a ƙarƙashinmu ba. Biredi wannan in ba kai ka ba ɗankan ba ina zai je samu. Da wanda bai da tunani bai kawo wannan a cikin lissafi, baya daga cikin tunaninsa. Minti wannan in ba kai ka ba shi ba sai ya roƙa, to roƙon ba mu kyau. Haka ne kuma haka ba. Yana daga cikin abin da ake kiyaye ma iyali. Kai don abu bai dame ka ba, yana daga cikin tsarin wanda ya cancanci ya riƙe iyali a cikin aminci, sai wanda yake da tunani akan yadda ake riƙe iyali. Ɗabi'ar mata daban da ɗabi'ar ka, ɗabi'ar yara daban da ɗabi'ar ka. Duk lokacin da ka ɗauka ta kai sai abin da ya maka ne shine mai yiwuwa, to za ka yi ta cutar da waɗanda suke kusanka. Jama'a mun fahimta? Yanzu ka dubi mata, yana daga cikin abin da Allah ya jarabce su da shi a rayuwa, ta fa irin wannan agwaluba ɗin nan. Kai sai ka ga ta yaya za ka iya ci, ita kuma za ka iya ba ta kuɗin keke na fita ka fi asibiti, wallahi ta taka da ƙafa don ta je ta sayi agwaluba. Agwaluban nan na naira 50 zai biya mata bukata, in za ka shigo gida sai ka shigo mata da shi. Jama'a haka ne kuma kamar ita damuwanta ne, ka je ka duk wani mataliti da kake ganin mata suke zuwa abu ko wani abu, za ka samu mai kwakwa ne, mai gwaiba ne, mai dine ne, suna nan. Abinda kai in an baka ba za ka iya cewa su kuma damuwansu ne, kar ka zo ka ajiye ta a ce kai kuma duk ka manta da irin wannan, ba damuwanka ba ne, ka ɗauka su ma ba damuwansu ba ne. A musulunci yadda ake riƙe iyalai yana daga cikin insha Allah darasin da zamu zo mu yi na goron sallah akan yadda ake riƙe iyalai a ƙarƙashin aljanna. Hatta zamantakewan cikin gida da ake, za ka samu mutum yana zaune da iyalansa a gida, sai ka samu shekara guda dindiya suka, duk abinci da kaga an yi a gida abinci da yake so ne, shi bai taɓa damuwa da abin da wani yake so ba, abin da shi yake so kawai shi za a ci, koya musu ko bai musu ba. Wannan ba kyauta ta zamantakewa ba ne. Yadda kai za ka ce yau ai kaza, gobe ita ma sai ka tambaye su me kake so a yi. Sai ka ɗanɗana ka ji abinda za ka faɗa a yin, yadda za ka ci kai ba shi kake so ba, kai ma za ka samu abinda kake cewa a cikin haka suke haƙuri suke ci ba don ya musu ba. Wata ran sai a kira wani yaro daga cikin gidan, sai mishi wani yau mai kake so a yi, in yi ce ɗan wake sai ka yi haƙuri a yi ɗan wake. Gobe sai a kira ɗan wasa sai karanta uku ne, a ce mata ce yau mai kake so a yi, in ta ce dambu sai a yi dambu. Haka ne. Muhammad Arifi da yazo fassara wannan aya yace hatta lemo da zaka siyo a cikin gidanka baraka dibo abin da kake so bane kowa sai ka tambaye shi kai kake so ne ce fanta wanda yace Melinda wanda yace Coca-Cola ba kai abin da kake so kai zaka je ka debo ka kawo musu domin kasan tun da ba kudin su bane ba daman su bane dole su sha a'a wannan ba kyautata yanayin zamantakewa bane wannan ba kyautata yanayin zamantakewa bane yana da kyau duk wanda ke tare da shi ka dinga duba janibin shi yadda kake da abin da kake so yana da abin da kake so yanzu ba gashi ba yarinya sai budurwa baban ta yana magana ita ma ta tsaka mu dama ta yi magana tace ya baba to wani wallahi zaka samu essan tun da yake ita bai taba zama su tattauna da ita ba in ka biya kira ta zai ba ta dinki in ka biya kira ta zai mata fada ne haka ne jama'a haka ne kuma haka bane haka ne kuma haka bane haka ne babu ruwansa da me take ciki babu ruwansa da me take ciki yanzu ka lura yana daga cikin abin da iyaye maza galibi ba su yi ba zamu zo mu yi tafin insha Allah zaga mutun yana da yana da yar yar nan yana daga cikin abin da kake bukata na darura a rayuwarta a ce kana da fan wadatattu babin musulunci duk abin da ya mata talwisi a jikin fan ɗinka laifi ne kuskure ne ta take mai da shi jikinta ko tsarki ta yi idan ya jika mata wandonta ko laifi ne a ka'idar kiyaye matantakanta ta take daukan jikakken wandon ta sa a jikinta saboda haka mata duk inda suke tana bukata a kai tana da fan a kalla guda goma sha biyu da take amfani da shi to haka samu uwa ne yana da ɗaya tun shekaranta goma har yau za a aurar da ita ta yaya take samun cikak da sani ba yaya take sayan bajiyanta da sani ba yaya take kaza ba kuma wani kuɗi zai ɗauka na kyauta ya ba ta ba haka za ka samu wata a kuɗin tafiyanta makaranta ko kuɗin tara take sukirin ta fifan a cikin kuɗin da ake bata na hawa abin hawa in za ta tafi makaranta ko kuɗin breakfast ɗinta take haɗawa haka da ita da uwarta to wannan ta yi tarbiyya mai ƙarfi dole sai ta yi sata wa mijinta ko da a kuɗin cefa ne iyaye maza duk ba su samu da wannan ba yadda yake dole a kanka ka saya wa matar ka zani dole ne kai ne mai saya ma yar ka zani yadda yake dole ka saya ma matar ka skirt haka dole ne kai ne mai saya mata ba za ku zo ku yi abin ne a babin tarbiyya ga kuɗi ki sai skirt ko ki sai kaza ba amma akwai abin da ya kamata ka ware na kyauta ko ɗari biyar ka ce mata gashi in kina da abin da ranki saya sai ka ga ta ce in ga zal inda da foganta da sauransu tunda kai ba tunanin ka bane ka je ka sayo mata wannan abin jama'a haka ne ko ba ka bane to wani matar san ma shi ta samu balle esta matar sama wallahi bai san yaya take samun skirt ɗinta ko brazilian ba balle esta to wannan duk zama ne barkatai da rashin tsari zama ne barkatai da rashin tsari ko raka da kai da uwarta sai ku tsara yadda zaka dinga samar mata da wani allowance na kiyaye rayuwarta da kuma samar ma kanta irin waɗannan haka ne ko ka danyi albashin ka sai ka cire 500 ko naira 1000 ka baka kace ko akwai abin da zaka saya ita kar ta san me zaka saya sai ga komai na tafiya daidai komai na tafiya daidai Allah ya samu dace Allah ya amfadar da mu da abin da muke karantawa kalan kitabu ma sai daga cikin shi ya abati ya baba istajiru baba ka kodagwantar da wannan mutumin inna khayra man istajarta mafi alkhairin wadda kamata ya zama aikatai ka qawiyul amin shine zan mai karfi ne sannan mai aminci ma'ana yana da kazar kazar sannan kuma yana da amana zai iya tsare amanar dukki da da abashi yana da amana da zai iya tsare dukiyar da aka rasa tare da yasu ce ka ba Allah ya samu dace ɗan uwa mu kwana anan sai gobe idan Allah ya fi mu ta suna na kallafin mu biyan daga shirar la'ila illa anta asalimu kwa tumile kai na shi malaka.